sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 20 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Liz Truss ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Prime Minister. Sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta ta Conservative makonni shida kacal da nadata. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alkawarta a kwangilolinsa. Bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa. Yau Alhamis kasar Ukraine tana rage yawan amfani da wutar lantarki a matsayin martani ga hare-haren Rasha da suka lalata sassan wutar lantarkin kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar China ta musanta zarge-zargen da ke cewa kasar ta bude ofishin yan sanda a Najeriya. Amma duk da haka masana da kwararru a Najeriya na cewa ya kamata a gudanar da bincike akan batun.
Ya ƙara nuna cewa Najeriya dole ta dauki tuta saboda lalacewa da rashin doka da gurbatarin da al'amura suka kasance a kasar. Dama shi jakadan China abinda zai shine karata. Muna da kwararru a hukumar yan sanda. Hada kansu a yi bincike na inna na a tabbatar da wannan magana shin haka ne ko ba haka bane.
Barista Yakubu Salaba wakina muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da fannin siyasa Victoria Nuland ta yi rangadi a jamhuriyar Niger inda ta gana da shugaba Muhammad Bazoum akan batutuwa da yawa ciki har da matsalolin tsaro a yankin Sahel. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Liz Truss ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Prime Minister. Sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyarta ta Conservative makonni shida kacal da nadata. Za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa. Da take magana a kofar ofishinta mai lamba 10 Downing Street, Truss ta amince da cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta dauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar Conservative ba bayan ta rasa goyon bayan jam'iyyarta. Ta ce na gane ko da yake bisa la'akari da halin da ake ciki ba zan iya cika alkawuran da jam'iyyar Conservative ta zabe ni akai ba, don haka na yi magana da mai martaba sarki don sanar da shi cewa zan yi murabus daga matsayin shugabancin jam'iyyar Conservative. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alkawarta a kwangilolinsa. Bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa, lamarin da ke kara nuna damuwa kan ko kasa mafi girman tattalin arziki a Afirka za ta iya biyan bukatun cikin gida da na kasa da kasa, yayin rikicin makamashi da yakin Rasha a Ukraine ya haifar. Kamfanin Najeriya LNG Limited ko NLNG ya ayyana dakatar da kwangilolinsa a wannan makon, wanda ke nufin ba zai iya cika yarjejeniyar aikin kwangilar samar da man da ake amfani da shi a duniya don samar da wutar lantarki kuma magidaje da sarrafa masana'antu ba, bayan da ambaliyar ruwa ta haifar da katsewar samar da iskar gas mai muhimmanci. Zai iya shafar kimanin kashi 3.8 cikin 100 da ake samarwa na duniya na wata-wata tare da hadarin hauhawar farashi, inji Restart Energy. Kamfanin NLNG na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin Najeriya, wadda ita ce take da hannun jari mafi yawa, da kuma manyan kamfanonin makamashi da suka hada da Shell da ke London na Birtaniya da Eni na Italiya, da yake da ƙarfin samar da sama da 10 miliyan 20 na iskar gas ko LNG duk shekara.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ofishin jakadancin kasar China dake Abuja a Najeriya ya musanta zarge-zargen dake cewa kasar ta China ta bude ofishin yan sanda a kasar ta Najeriya. Amma masana da ƙwararru a kasar na ganin ya kamata a binciki lamarin. Haka zalika kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Huwira ta nemi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da yayi wa yan kasar bayani dangane da batun. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar ta ce ta samu bayanan da ke nuna cewa kasar China na da ofishin yan sanda a Najeriya. Al'amarin da ke bata mamaki har ma take azaya tambayar cewa ko ita ma Najeriya na da ofishin yan sanda a kasar China? Huriwa ta ce in dai ya tabbata kasar China ta bude charge office a Najeriya, to wannan yayi wa yanci diyocin Najeriya karan tsaye, sannan cin amanar kasa ne wanda ya ci karo da sashi na 214 karamin sashi na 1 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Ko da yake a bangaranta kasar China ta karanta wannan labari kamar da yadda ofishin jakadancin ta dake nan Abuja ya fitar da sanarwa inda yake cewa sun kakkafa dai ofishin tuntuɓa ta yadda idan sinawa dake Najeriya na da wata bukata ko matsala za su tuntuɓa. A cewar tsohon jami'in diplomasiya Malam Nasir Zaharuddin ya ce burifa yayi kama da mutum.
Yadda 'yan China suke tafiyar da zarafinsu a ƙasar nan yanzu, 'yan makonni da suka wuce wani ɗan China ya ɗauki wuƙa ya je daɓa ya kashe wata wadda ake zargin budurwarsa ce a Kano. To kaga ire-iren wannan ɗaukan doka a hannu na wani ɗan ƙasar waje abu ne wanda zai iya nuna ma cewa akwai abin da suka taka. Tunda aka kafa hulɗar jakadanci tsakanin Najeriya da China ranar 10 ga watan Fabrairu na shekarar 1970 da daya, wato shekara 51 da suka wuce kenan yanzu, dangantakar Najeriya da China bata karfafa sosai ba sai bayan da aka dawo mulkin farar hula. A yanzu maganar nan da nake da kai akwai 'yan China sinawa wajen mutum 10,000 a Najeriya. Za ka ga cewa abubuwan da suke yi musamman wajen haƙar ma'adinai da wasu abubuwa suna yin abin da suka ga dama ba tare da bin dokar ƙasa ba. To indai har mutum zai yi irin waɗannan abubuwan a ƙasar wasu, to babu abin da ba zai iya yi ba, saboda haka abubuwa ire-iren waɗannan abubuwa ne masu yiwuwa.
A bangaren sa masanin kundin tsarin mulki barista Yakubu Salibawa ya ce in har wannan magana ta tabbata to abin zai bashi mamaki.
In haka din ne ya ƙara nuna cewa Najeriya dole ta ɗauki tuta saboda lalacewa da rashin doka da gurɓatarin da al'amura suka kasance a ƙasar, yanda wani daga wata ƙasa zai shigo ƙasar mu ayi gidan tashar ɗan sanda ko police station a ƙasar mu Najeriya. Kada mu dauki wannan zargi ko wannan magana saku-saku, dole a yi bincike. Dama shi jakadan China abinda zai shi ne ya karata, amma idan ana zargin ka ba maganar ka karata kawai bane, ka kara nuno, ka nuna hujjoji. Muna da ƙwararru a hukumar ɗan sanda da kuma hukumar bincike ta ƙasa, wato DSS. Haɗa kansu a yi bincike na illa na a tabbatar da wannan magana shin haka ne ko ba haka ba.
Ko da na tuntuɓi hedikwatar 'yan sandan Najeriya, wani jami'i ya bayyana min cewa zai tuntuɓe ni daga baya, amma kawo hada wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A halin da ake ciki kuma, Kungiyar Tarayyar Turai ta amince yau Alhamis ta sanya sabbin takunkumai kan hukumomi da ke kai wa rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da aka yi amfani da su wajen kai hari kan Ukraine. Shugaban Czech na Tarayyar Turai ya sanar da yarjejeniyar a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Alhamis. Yana cewa ya zo ne bayan tattaunawar kwanaki uku tare da jakadun kungiyar EU, kuma zai fara aiki da tsakar ranar Alhamis ɗin nan. Ta ce kungiyar EU ta hana taɓa kadarorin wasu ɗaiɗaikun mutane uku da wata kungiya da suke da alhakin isar da jirage marasa matuƙa. Ta ƙara da cewa kungiyar EU ta kuma shirya tsawaita takunkumin da ta ƙaƙaba wasu Iraniyawa huɗu da aka saka musu takunkumi a baya. Wani mai kamun kafa ta kasuwanci ya faɗa jiya Laraba cewa gwamnatin Amurka na nazarin wani shiri na haɗin gwiwa da ƙera makamai tare da Taiwan. Wani shiri na gaggauta mika makamai da zai karfafa matakin taifi kan kasar Sin. Shugabannin Amurka sun amince da sayarwa Taiwan makamai na sama da dala biliyan 20 tun daga shekarar 2017, a daidai lokacin da sun ke kara matsa lamba na soja kan tsibirin da ke mulkin demokuraɗiyya da Beijing ke ikirari a matsayin yankinta. Amma Taiwan da majalisar dokokin Amurka sun yi gargadin jinkirta isar da kayayyakin saboda matsalolin hanyoyin safarar kaya sakamakon karuwar bukatar wasu abubuwa saboda yakin Ukraine.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka karkashin jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da fannin siyasa Victoria Nuland ta yi rangadi a jamhuriyar Niger, inda Nuland ta gana da shugaba Muhammad Bazoum akan batutuwa da dama, ciki har da matsalolin tsaro a yankin Sahel da kuma bayan demokradiyyar da aka fuskanta a wasu kasashe makwabtan Niger din da kuma tasirin yakin Rasha a Ukraine a kasashen Afirka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana karin bayani daga birnin Yamai.
Niger is an island of democracy, good governance and
Mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin siyasa Victoria Nuland kenan jinkadan bayan ganawar su da shugaban kasar Niger a fadarsa, tana mai cewa Niger kasa ce ta demokradiya da mulki na gari irin wanda za a yi koyi da shi. Fiye da shekaru goma kasar ta fi ko ina kwanciyar hankali a yankin Sahel. Muna yabawa ayyukan da ake yi don murkushe ta'addanci da masu yada mummunar aƙida da irin yadda kasar ta zama abin misali a wannan yanki.
But unfortunately, as we said, the neighborhood is getting more dangerous.
Tace sai dai kamar yadda muka faɗa a can baya, ana cikin halin tsar a kasashe makwabta. Saboda haka ne a yau muka dauki lokaci mai tsawo muna tantauna hanyoyin da ya kamata Amurka da Niger su bi domin ci gaba da aiki tare don taimakawa a samar da zaman lafiya a baki ɗayan wannan yanki.
And we are also very proud to be supporting President Bazoum's efforts.
Haka kuma muna goyon bayan yunkurin shugaba Bazoum game da batun samar da hanyoyin karatu a ko'ina a wannan ƙasa da shirinsa na samar da ilimi mai inganci. Ya ce sha'anin tsaro na gobe ya danganta daga makomar ilimi, kuma mun yi amana a kan wannan magana.
Russia's invasion of Ukraine is destabilizing that neighborhood.
Victoria Nuland ta kara da cewa mamayar Russia a Ukraine ta taimaka matuka wajen lalacewar al'amura a wannan yanki. Haka kuma ayyukan Russia da kamfanin Wagner sun kara nuna wutar rikicin da ake fama da ita, lamarin da ya janyo yaduwar ayyukan ta'addanci. Wannan yasa muka yanke shawarar haɗa gwiwa domin magance matsalolin da suka samo tushe daga rikicin Ukraine, ciki har da maganar samar da abinci da dulkushewar tattalin arziki da a ɗaya gefe matsalar makamashi.
We are also working together on economic security through two Millennium Challenge compacts.
Gwamnatin Amurka da ke ɗaukar ɗawainiyar babban shirin ayyukan bunƙasa noma da ci gaban karkara a Niger na MCC, wato MCA na ɗaruruwan miliyan dalar Amurka, ta ƙuduri aniyar samar da wani shirin na MCC da a wannan karan zai haɗa jamhuriyar Niger da jamhuriyar Benin.
We went today to see the World Food Program.
Bayan ganawa da shugaban ƙasa da wasu jami'an gwamnatin Niger, mataimakiyar sakataren Amurka mai kula da harkokin siyasa ta ziyarci ma'ajin cimaka na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da abinci, wato WFP ko kuma PAM a Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muna Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka jamhuriyar Niger don tattaunawa kan tu'ammuli da miyagun kwayoyi. Kasashe a fadin duniya na ta kokarin yaki da tu'ammuli da miyagun kwayoyi, duba da irin matsalolin da ke tattare da hakan musamman ga lafiyar al'umma. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar jihar Mara'i.
Sunana Salis Babunzuwa. Dani da zaran an ce yaro yana shaye-shaye, to tarbiyar shi fa ta samu matsala. Tunda shi wanda ke shaye-shaye babu abubuwan da baya aikatawa duk wata matsala da ka sani wanda za ta tasowa ga yaro to yake yayi shayi ya ce uwa shayi babu abubuwan da ba ta sawa tana sa yaro ya rena iyayen shi ya rena abokan shi ya rena mayan unguwa ya rena shugabanni shi yaban shi ba wanda ma yake tsoro musamman ma yin kai shayi ai baka gani Allah ma baka sani ba wanda bai san Allah ba ko ka gani babu abubuwan da za a gwada mishi to don haka wannan abu mu muna bakin cikin aikata shi ga yaran matasa shi dai yanda za a yi kasancewa ka san yaron ka cikin halin da yake ka san kana bi sau da kafa dangance da abubuwan da yake aikata a cikin gida ko a waje in ma makaranta Muhammadiya yake in ta boko in ba ma ba shi aikin komai yawo yake cikin gari musamman mu dai nan ba musu mu ga yaron mu yana yawon banza mu sun ko lokaci mu ga yaron yana makaranta to da zaran ka ka ga yaron ka yana da haya ma makaranta da yake ta ya kamata ko da abokan shi wanda yake tare da su kana gani kana dan tuntuɓa shin wayaya kuka ga karatun nan wani yana zuwa karatun nan ko ba shi zuwa su ma musawan ya kasance kana zuwa da kankanka kuna gaisawa da su kana sanin shin wa wanda ke lakwai wurin ka ya kake ganin shi a tarbiyar shi ke ta karatun shi yana ci gaba ko kowa ce ba yana wasa da karatun nan ko yana ba da kokari ga karatun nan yana ba da kokari ka kara ba shi karfi ya kara badawa in ba ga bai ba da kokari kaga kamar shi hwada dan ya san ciwon kai shi ya dora ba da karfi gare shi kenan a san wani abu yake sha ko bai san komi yana da kyau dore kiyayewa da shi ana karatu ba a hada duk abubuwan da ake da kana tambasu ba wani shayi ba wani zakarci wanda bai kamata ba ana bincika ana ji yanda yaranka ke tahiya sannan kana jibin alamun idanunsu da hulkar su yaya take tahiya tana canza ko ba ta canza yanzu har in dai kai kana jan kanka duba wanda ke shayi in dai kana lura shi kana duba shi yau in ba gane da wata kama ba gobe ka ganshi da wata kama
sunana Shafi'u Mamma gaskiya matasa sun hau wata hanya wadda ba za su cin unhwanin goban su ba in kai lura kamar su ne ake gani za su maye gurbin latijawa na yanzu to sai gashi yanzu sai ka ga dan shekara 20-25 kai kana da shekara 40 in ka ce ya kama ma wanga abin sai ka ga ba ya shaya ya riga ya canye shi to ina magana ci gaba kaga baya da za a yi ci unhwanin kurce shi kuma abin kuma kana ga ba radio yake ba sun tsunduma cikin abin runguma shaye-shaye su ne wannan kaga suna shan wata fisha wata wiwi wasu kwayoyi hatta tuki irin wannan na takasin moto in ba sun sha wannan abin ba sai kaga ba su yin aiki sai kaga kawun mutum latija yana rena kai sai kun fara aiki da yaro aikin karfi kai kana ganin yaron ga hukurce ga kurce kana gani amma kai da ka kwana bi sai ga kashi juma'a ba su kan aiki
ana ka tunani me ke kawo
abubuwan da suke shani uwaye su dinga kallon yayane tarbiyyar ɗiyan su take su bar cewa sun sakan mu zamani yanzu zamani ne danka in yana tare da in yana zama ka dinga bincika shi menene yake bayan taba wanda suke sha taba ma hatta taba ma goyi wani bi akwai abubu dan sinadarin da suke sa mata sai su gama sai su kunna eh su gari akwai abin da suke mailin zawa ciki sai su kunna kai sai kai tsammanin sigarci uwaye ya kamata su halka da ɗiyan su menene ɗiyan su kin yanzu ka diba ga kola kwal yaro A-level za ka gani A-level aka yi to A-level za ka ga yana shan wiwi kuma za ka ga yaron shekarun da ma ya kamata yayi wannan shashan bai ma kai wannan sai ga wani yaron bai ma shekara 18 ba to wanda bai shekara 18 ba 16 17 bai san abinda za a haihu mai zuwa gaba
sunana Isufu Abdulrashid Maidanda wanda aka yi sani da Dan Dubai ina kira ga gwamnatin jaha da gwamnatin kasa ma baki daya da su kama ma matasa su sama musu ayyukan yi in waɗanda suke sana'o'i ne a samu hanyoyi dai gwamnati ba abin da ya gagare ta
kana so ka ce yawan shaye-shaye da matasa suke yana da alaka da rashin ayyukan yi
kwarai da gaske yana da alaka da rashin ayyukan yi saboda duk wanda baya da aiki abokin shedan ne shi kuma shedan bai taba umarni da ayi abin kwarai ba kenan wannan rashin ayyukan ya ba da gudunmuwa sosai wajen tabarbarewa tarbiya da shaye-shaye da matasa suka tsakan su ciki
kana da wani sako da zaka ba matasa irin yanda ya kamata su inganta rayuwarsu sai amfani da kurce su
a matsayina na shugaban matasa ina kiran matasa ba sai na iya maradu ba na Niger baki daya da na Afirka ma tunda duka al'umman mu ya kamata matashi duk inda yake ya san ina ke mishi ciwo tun daga shekara 15 kai 12 ma nan maradi muna da sana'o'in da wanda suke zaune nan shekara 15 ko suna equal suna yin su
kenan
kwarai da gaske su kama sana'a da kyau in dinki kake yi in minizeri kake yi harka kafinta kake in harka sudir kake in harka garaji kake in harka gini kake ya kamata ka ba wannan abun aikin naka muhimmanci sosai ni sakon da ke gare ni ga matasa kenan matashin da ke da sana'a yana hwaduka tashin ya gaya jarin shi yake ya abun gadin shi yake ba zai shiga harka shaye-shaye ba saboda harkar mata na da cin kuɗi in babu kuɗi bai yiwa
To madalla, kwararren likita bangaren kwakwalwa Dr. Sa'ada Habu dake babban asibitin Maradi a Jamhuriyar Niger, yayi karin bayani game da illolin shaye-shaye a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma abin da yake cewa,
kowace shekara ana samun magabata suna tattauna ana jawo hankalin mutane su bar shaye-shaye ba su da umhani. Kaga dai abu ne wanda Allah bayya so. An diba na likitoci sun san shaye-shaye suna kawo bala'o'i sosai cikin karkara cikin jama'a. Kuma shaye-shaye kaga bala'o'i ne yanzu can da wuri maza ne ma ka sha yanzu in an diba har mata nan ne an ka diba kasashen mu an ga masu tasowa mayagun shaye-shaye duk su ne sun kaka mana koma baya.
Ga iya cewa lamarin shaye-shaye yana ta kokarin ya zama ruwan dare yana ci gaba ne ko kuma yana komawa baya in aka duba a shekarun baya zuwa yanzu.
Lalle shekarun baya giya ne an kasa ne mutane suna sha amma yanzu shaye-shaye sai a ce suna neman su zan ruwan dare karbin duniya.
Abubuwa dami-dami ne nau'in kayan shaye-shaye.
Nau'in shaye-shaye ka gani suna shan shisha suna shan tramal wani madaras gudaye wani wiwi ga sunan abubuwa da ruwan zumunta duk ga sunan mutane wani disolution yara ga sunan suna tasha in ka diba wanga kwawi ba magana ake yi ba don ka shaye-shaye sun yi yawa banda giyawa ga wanda ake giwi iya iri-iri wanda yara ga sunan suna sha sai su sha su bada hankali sun sha wiwi sun sha giya sun sha tramal sun sha su gudaye dan dai su bada hankali su tayi su yi wani ta'adi ko kuma su yi hashin kai ko kishin kai ko kuma su yi rashin kumiya ko kuma su yi zagi-zagi duk abubuwa ne wanda shaye-shaye suna iya sakawa mudan adam.
Me ke sa shaye-shaye?
To wasu suna sha don su ji dadi kamar su samu aljanna duniya, wasu kuma suna sha don su yi rashin kumiya, wasu suna sha don su tsare aikin su kamar yanzu yan ka dauka masu aikin karhi wanga yan laborori ko kuma masu kwanan dare suna aiki ko kuma wanga yan wasa yan music kanga ko kuma wanga yan kawo-kawo ko yan taxi moto wanga da kake gani yan adaidaita suna sha duk dai su kare kuzari bisa aikin su ko kuma wanga yan makaranta namu etudiant ko wani elef su ya ce ana yana kare ilimi ko shi na kare karatu duk dai irin su ne kasa samari ko kuma abun da ba su iya fadi wajen tsohi ko kuma rashin kuma da ba su iya su yi wajen wani wuri sai su zo su shi.
Su wane ne aka yi samu cikin shaye-shaye?
Yanzu babu abun da ya yi yan shaye-shayen da sun kai yawa su dai ne yara. Yara daga shekara 15 abin da ya kai 39. Lalla matasa ne. Kenan sai a ce madibin kasa ne, madibin gari ne, madibin gida ne. Zalla su ne suke shiga cikin wannan abun nan. Kowane ana samu da matan da maza da tsohi duka ana samu. Amma wagga taran shi wanga mutane nan da na ce ma daga 15 zuwa 39 nan sun yi yawa. Kuma ba shaye-shaye guda suke ba. Sai ka gani sun gama abu ko uku ko hudu duk suna sha. In ba samu ba wanga za su sha.
Menene illa ta shaye-shaye?
Illa ta yawa ta gare ta. Yana iya shi kawo matsalar barci, ya kawo hauka yana iya kai mutum. Wanda ya fara shaye-shaye a shekara 15 duk wanda an kai shi ya kare babban mahaukaci irin wannan da ake cewa schizophrenia za ka gani mahaukaci cikin ta linshara ko cikin jibji ko kuma ya dauki kaya gashi ya zubga zubiguna da dama babu wanki babu wanka to lalle sai ya kare hakan. Wannan kwayoyi na shaye-shaye hudda da su bai da ma umfani ko amshi ka kai bai da umfani tunda abu ne za ka cuta ma dan uwanka da an cuta mai kenan kai ma kana da kamar su bisa zunubi wannan na abun da mutunan nan za su aikata sai nan ba ta kamata ba mutane su ba da kare da sai da su da kai su da zamu na tare da su in ba gargadi ba bakin su ai jihadi ne kai gargadi kamar mutum gargadi in kaga mutum mai irin wannan sai da su ya daina kwakwalwa ba a sayanta kwakwalwa in ta lalace tana da gyara kenan mutane su bar kama ma wa'annan mayagun akwai hanyoyi da dama na samun kudi na umfani ba kudin banza ba wanda zaka halaka dan uwanka ka halaka danka ka halaka kasarka ka halaka garin ku bai da umfani kiran da zamu yi duk aikin da zaka yi ka tsaya kai shi fi sabilillah da aikin ka da kwakwalwarka da jikinka ba sai kai ne ne wani abun sha ba don ka kara kuzari lalle mun kangan mutum wanda yake shaye-shayen ko yana neman shi shiga cikin abun da rashin barci da wani abun ga ta kamata mutane su kai shi consultation a kai shi likita da ta kusa a bincike shi a gani wani mugun shaye-shaye ne yake nan da nan ana iya samu makami a samu lahiya a taka mai burki in kuma banda haka nan ta kamata ku yan jarida da kuke bada gudunma ku ta bada gudunma a tai waye mu mutane kai da mazan da matan da samarin duka da tsoyin kowa ya kawo ta gudunma gudunmuwa a yi gargadi manyan ma'aikanta ta kamata su kawo tasu gudunmuwa sai ta kokuwa da shi tunda iyaka ta mu yawa gare ta da makwabtanmu kuma duk zalla in ka dauka bisa kwayoyi mu yagun kwayoyin nan tanan ne suna shigowa a kawo nan da na ayi wajen magani ka a tsaya sai abu ya lalace a ce wani jiwa ne ko wani izo ne ko wani abun nan yaro kuma shina nan yana shaye-shaye sai yayi wani ta'adi ko yayi wani kashin kai sannan da an zaka andi ba an ga dan shaye-shaye
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya To a gaida Hawwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ya fito ne daga Zaradin Muhammad Kaka kace salam sashen Hausa ku bani dama in yi tsokaci akan yadda na ga malaman kananan makarantu suka shiga wani halin ni ya su daga komawar su makaranta daga hutun ƙarshen zango wanda ya sa malaman fita daga hayacin su sakamakon rashin biyan su hakokin su akan kari bugu da kari ga yadda dawainiya ta yi musu yawa aka zo musu da sauyin wajen aiki wanda yin haka ya nuna malaman ba su da wata daraja kuma ya kawo koma baya harkar ilimi a jihar Bauchi Allah ya kwato darajar ilimi daga hannun waɗanda suka kama shi amin Sai ra'ayin Useni Alhaji Umma Fore Bagashuwa mai cewa kalaman hukumar zabe a Najeriya da ta bayyana cewa ayyukan kafofin sada zumunta na barazana ga kokarin gudanar da sahihin zabe a kasar Jiri yayi kama da mutum Allah kyauta ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mahmud Salisu Kauran na Moda jihar Zamfara kai ko cewa kake hakika bamu ji dadin abin da waɗansu daga cikin majalisun dokokin jihohi a Najeriya suka yi ba na kin amincewa da buƙatar yi wa tsarin mulkin Najeriya garan bawul domin ba wannan ne karan farko da ake yunkurin yi wa kundin tsarin kuskurima ba sai dai kuma rashin samun amincewa majalisun dokokin jihohi shine ke hana ruwa gudu wannan babban koma baya ne da demokradiya a Najeriya to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantowa
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Listrus ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukamin ta na Prime Minister sakamakon shirin ta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta ta Conservative makonni shida kacal da nada ta za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa Da ta yi magana a kofar ofishinta mai lamba 10 Downing Street, Trista amince da cewa ba za ta iya cika alƙawuran da ta ɗauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar Conservative ba, bayan ta rasa goyon bayan jam'iyyarta. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alƙawarta a kwangilolinsa, bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa. Lamarin da ke kara nuna damuwa kan ko kasa mafi girman tattalin arziki a Afirka za ta iya biyan bukatun cikin gida da na kasa da kasa yayin rikicin makamashi da yakin Rasha a Ukraine ya haifar. Yau Alhamis kasar Ukraine tana rage yawan amfani da wutar lantarki a matsayin martani ga hare-haren Rasha da suka lalata sassan wutar lantarkin kasar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya buƙaci mutane da su yi tsimin makamashi a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba. Ya ce gwamnati na aiki don samu hanyoyin samar da wutar lantarki na tafi da gidanka don muhimman abubuwan more rayuwa a birane da ƙauyuka. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar tarayyar Turai ta amince yau Alhamis ta sanya sabbin takunkumai kan hukumomi da ke kai wa rashin jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da aka yi amfani da su wajen kai hari kan Ukraine.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.